Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 24 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai.
Wani sabon rikici kullo kai a kasar Habasha. Gwamnatin Amurka na ci gaba da fuskantar matsin lambar cikin gida akan Afghanistan. Shugaban mulkin soji a Myanmar ya halarci taron kasa da kasa.
Kanun labaran kenan. To ko shin akwai matasa a arewacin Najeriya da suka shirya don shiga sabon sallan nan na yin ta kare da yan bindigar da ke sace mutane?
Babu dama! Babu dama!
To bayan da kotu ta yanke ma tsohon dan majalisar wakilan Najeriya Faruk Lawan hukuncin daurin shekaru 7 saboda laifin karbar na goro, kanawa sun fara furta albarkacin baki.
Shi wanda ya bashi cin hancin nan otai dola, ai ya bashi cin hanci ne da sunan Faruk Lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i.
To yaya batun cewa jihar Zamfara ce ta fi talauci a Najeriya?
Kuskuren da aka samu shine a ce za a auna talauci akan maganar social register nan ba daidai ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun waye gari lafiya. Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha, yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Mekele, babban birnin yankin. Bom din ya tashi ne a garin Togoga, yamma da Mekele, da misalin karfe 1 na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom din, ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka watsu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashe akalla mutane 43 tare da jikkata wasu da dama. Berham Gawetti, wacce take sayar da shayi domin neman kudin abinci, ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bom a cikin kasuwar, sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama-baman a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bom ɗin. Ina matukar fama da hannun, kuma yana yi min raɗaɗi. Kamar yadda ta faɗawa wakilin muryar Amurka a asibitin Haidar da ke Mekele. Ma'aikatan lafiya sun ce sojojin Habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru. Nagasi Bahanni, wani mazaunin Mekele wanda ya ji rauni a kafarsa sanadiyar harin, ya ce ya ga mutane 3 sun mutu a gabansa, wasu kuma suna fama da jiki. Yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan, gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan Amurka a tsawon shekaru 20 na yakin. Wasu gungun 'yan majalisu na dukkan ɓangarorin jam'iyyar ƙasar suna roƙon fadar White House da ta yi jigilar 'yan Afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafintoci ko kuma suka taimaka wa sojojin Amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar Guam, wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin Vietnam. Ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba, tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan Amurka. Da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. shugaban mulkin sojan Myanmar ya halarci taron kasa da kasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da kasar. Duk kuwa daga kausar suka daga kasashen duniya. Sojoji a Myanmar sun hambare zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu, suna masu cewar gagarumin nasara da jam'iyyar ta samu a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba na cike da magudi. Jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan kasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi, inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi ajiya Laraba a taron, cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya sukurkuce. Ma'aikatar tsaron Rasha ta shirya taron.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomi da sauran jama'a ke daɗa rungumar sabon sallan nan na bugawa da masu sace mutane a maimakon ba su kuɗaɗen fansa. Hassan Maina kaina gare ka.
Kana zuri a can an kusa matanka ba ku dan ka, wannan ba rayuwa bane. Ku gwanda a je ayi a gama ka kare gaba daya.
Babu dama! Babu dama!
Gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello kenan, yayin da yake kaddamar da gungun wasu 'yan sakai kwatankwacin 'yan civilian JTF na jihar Borno domin tunkarar kalubalen tsaro da yawa jihar Niger katutu.
Shine muke so ne muna zama lafiya a ba Niger kaɗai ba, arewacin Nigeria gabaki ɗaya. Na san wasu ku a shirye suke, wasu kuma ba a shirye suke ba. Su ake shirye a nan, mutum ɗaga hannu mu gani.
To ko me masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Kabiru Adamu mai shafi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Barin kekiro irin wa'annan kungiyoyi ba tare da an yi amfani da kundin tsarin dokar kasa ba shine ko banza akwai yawan makamai a kasa. To in aka zo aka hitar da su ba tare da an bi tsari na dokar kasa ba, suka zo suna gudanar da ayyukansu ba tare da kuma ita hukumar 'yan sanda sun shigo ba an sa su cikin tsari na tsaro na kasa. To za ka ga zai taimaka wurin yawan irin wa'annan makamai da kuma amfani da ƙarfi fiye da kima, wanda shi kanshi zai ƙara tsunduma kasa cikin matsaloli na tsaro. Ba shakka na da dama da rawa da za su taka a wurin harkar tsaro, amma lallai sai an bi wa'annan abubuwan biyu.
Ko da yake gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun yi la'akari da dukkanin ka'idoji. Jihohi dai da dama a shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya sun soke aiki irin na 'yan sa kai bisa wasu dalilai. Al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su Ibrahim Ahmed Janyau daga jihar Zamfara ke ganin lokaci yayi da za a dawo da 'yan sa kai a kuma musu tsari.
Yanzu a jihar Zamfara wannan gwamna namu Bello Matawalle lalle bai kaddamar da wasu 'yan sa kai ba bisa ga sulhun da ya yi, amma bisa ga zance da ya yi sati biyu da na gabata na cewa wannan al'amari ya riga ya fi karfin gwamnati. Kowa ya kare kanshi, ko da ma ƙauyawa abinda suke so su samu kenan daga wurin gwamnati ta ba su dama. Kowa ya kare kansa, don ko da ma akwai 'yan sa kan aka dakatar da su.
Yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan hoɓɓasa da gwamnatocin suka fara yi zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohin nasu. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin Amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar Democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa Falasɗinawa. Sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran Associated Press ya nuna cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. Binciken ya yi nazarin ra'ayoyin Amurkawa kan yadda gwamnatin Biden ke bullo rikicin Isra'ila da Falasɗinawa a wannan watan. Hakan ya biyo bayan mummunan yaƙi na kwanaki 11 na watan Mayu tsakanin Isra'ila da Hamas. Yaƙin da aka yi a watan jiya ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin ta Amurka kan yadda Amurka ta tunkari Isra'ila, inda ɗimbin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar suka buƙaci Isra'ila da Hamas su tsagaita wuta. Shugaban Amurka Joe Biden ya lashi takobin rage tashin hankali da ake yi da bindigogi, kamar yadda ya gargaɗi al'ummar ƙasar a lokacin da ake shiga cikin yanayin bazara da kuma samun ƙaruwar kashe-kashe. Za mu yi fito na fito da miyagu da ke aika-aika da kuma abubuwa masu haɗari da ci gaban al'ummarmu da kuma ƙasarmu, in ji shi a cikin jawabin da ya yi a fadar White House, wanda ke nuna cikakken shirin gwamnatin.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da kotu ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 7 ma tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kano Faruk Lawan, wanda aka tuhuma da laifin karɓar na goro don ya wanke wani kamfani mai harkokin mai daga zargin cutar ƙasa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Shekaran jiya talata ne kotun ta zartar da hukuncin ga tsohon ɗan majalisar Faruk Lawal saboda samun sada laifin karɓar toshiyar baki a shekara ta 2012 daga hannun wani ɗan kasuwa mai hada-hadar albarkatun mai suna Femi Otedola, domin ya wanke ko ya cire kamfaninsa daga jerin kamfanonin da gwamnati ke zargi da almundanar kuɗaɗen albarkatun mai. Shekaru 19 ne kotun ta yanke wa tsohon ɗan majalisar a gidan yari akan laifuka guda uku da aka tuhume shi da su, amma daga bisani suka rikide suka zama shekaru 7. Dr. Nasir Adamu Aliyu San, lauya ne mai zaman kansa a Kano, ya yi fashin baki.
In aka maka wato an yanke hukunci akan laifuka guda 5 aka saba a jere, to kowane kwana ɗaya kamar kwana 5 yake. To saboda haka abin da ya faru shi kaga ai caji ne guda 3, guda 2 aka tura shi shekara 7-7 kaga 14 kenan, guda 1 aka ce masa yaje shekara 5 kaga 19 kenan. To amma tunda alkali ya ce yaje wannan lokaci na fursuna a jejjere, to ma'ana kaga zai yi kwanakin da ko ne tsawo, ma'ana shekara 7 tunda yace tafi tsawo, to zai yi wannan shekarun a jere.
Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano ya yi tsokaci ne akan laifin da tun da fari aka zargi Mr. Femi Otedola na cin amanar dukiyar ƙasa.
Shi wanda i bashi cin hancin nan Otedola, ai ya bashi cin hanci ne da sunan Faruk Lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i aka saka shi a cikin jerin kamfanin nukan da gwamnatin tarayya za ta ɗau mataki a kai, sai ya nemi alfarmar a cire kamfaninsa daga ciki. Sai Faruk Lawan ya roƙi a bashi wannan kuɗin ana so ya cire, ya ce ya yi ne don ya kama shi, shi ma kuma ya ce ya bayar ne don ya kama shi. To saboda haka shari'a dai ta kama Faruk Lawan, ba yanzu ba waiwai ba ne. Amma ina makomar laifin da isa aka buƙaci a bada cin hancin tun farko.
Ga alama da lauyoyi da alƙalai za su ci gaba da fafatawa akan wannan batu, domin kuwa ta yi Honorable Faruk Lawal ya ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, a gaida Mahmud. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, rahoton wata cibiyar bincike a Najeriya NSR a taƙaice ya nuna cewa jihar Zamfara ce ta fi yawan matalauta a ƙasar. Mu kuma muka yaɗa labari kamar yadda muka samu. To sai dai gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce ba fa haka abin yake ba. Don haka wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya haɗa wannan rahoto, inda ya yi shimfiɗa da ikirarin cibiyar ta NSR da cewa
A game da wannan lamari, bincike ya nuna cewa yanzu jihar ta Zamfara tana da kashi 73.84 bisa 100 a ma'aunin talauci. Wannan fifiko ne bisa matsayin ta na da kashi 91.8 bisa 100 wanda aka yi a shekarar 2019. Na dandabi kwamishiniyar ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Zamfara, Faika Masha.
Honorable, me zaki iya cewa game da wannan al'amari yadda za a ƙara fahimtar yadda matsayin yake?
To gaskiya wannan asashen da aka yi kwata-kwata ba akan ka'ida ne, saboda ita wannan National Social Register din ana magana ta ne akan iya inda aikin ta ya kai. Aikin na kamata a bisa ka'ida da yadda aka shirya ya kamata za ta karaɗe ƙasan nan gabaki ɗaya ne Najeriya. Kaga yanzu a jihar Zamfara aikin nan ya kai kashi 95% a ƙasan nan. Akwai jihar da kashi 3 kaɗai ta samu ta yi na wannan, abinda ƙasa gabaki ɗaya ta yi rekod na wannan aikin. 35,267,96. To idan ka mai da shi ya koma percentage, shi ne za ka samu wannan 17.5 a cikin kashi 100. Amma idan ka ɗauki jihar Zamfara ita ɗaya ta yi kashi 95 a cikin 100, to kaga a jihar Zamfara ta gama da ward 140, ward 7 ya rage mata a gama. Wanda yake a fadin Najeriya yanzu akwai wanda ba iya fuskar su uku suka yi.
Su za a ce ina suka samu nasu bayana?
To shi ne ban sani ba, amma dai kamar yadda nake maka, su social register ba wai sun yi kuskure ba ne. Amma kuskuren da aka samu shi ne a ce za a auna talauci a kan maganar social register nan ba daidai ba ne. Dalilin da ya sa muka fito muka yi wannan gyara domin mutane su sani.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To a gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ɗauka baiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau ma shirin domin iyali yana tare da muka gayyata domin tattaunawa kan batun dokar takaita kayayyakin aure da aka kafa a Gumel. Muna tare da wannan rabon Salisu Abdullahi Gumel, sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar, da Comrade Yahaya Sha'ibu Ungungu, ɗan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare haƙƙin iyali. Sai kuma Barista Amina Umar Hussein, sakataren ƙungiyar mata ta ƙasa da ƙasa FIDA reshen jihar Kano, ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori.
Barista, ke dama kuna zuwa kotu kuma kuna ta gwagwarmayar nan taku ta FIDA. Kin ji wasu daga cikin dalilai da suka zaburar da mutanen masarautar Gumel suka ce bar su yi doka, duk da cewa ba mu kai ga ambata watakila abinda dokar ta kunsa ba, ke ya kika ga wannan yunkuri?
To yunkurin nasu gaskiya kamar yanda Comrade ya ce, za mu ci abu ne mai yabawa wanda ya kamata a yaba musu na farko, sannan na biyu za a duba a ce sun yi shi akan duran shari'a. Tunda kamar yadda muka sani, ita tarayyar Najeriya tana da tarakuni guda uku. Muna da executive, muna da legislators, muna da judiciary. Wato su ɓangaren local government sun fara ƙarƙashin executive ne, wato masu gudanarwa. To su ma kuma in ka kalla za ka ga kamar yadda tsarin yake, inda constitution na Federal Republic of Nigeria ya ba da dama cewar ga yanda ake doka, ga kuma yadda ake tafiyar da ita in an karya ga dai duk matakan constitution yayi bayanin sa na 1999 to ita ma haka local government council za ka iya kallanta kaman wata ƴar karamar Najeriya ce chairman dinta shine shugaban kasanta kansuloli sune gwamnoni kuma sune ƴan majalisa na wannan kuma doka ta ba su dama ta constitution na cewa idan da akwai bukata su hadu su yi dokar da za ta tafi kar da zaman lafiyar garin su da cigaban sa.
Honorable Salisu kunshin dokar me suka fada?
Idan zan fahimce ka kamar irin abubuwan da ita dokar ta hana
ta kunsa yawwa ta hana ko ta ce ai
yawwa ta hana ko ta ce ai to na farko dai abin da take magana akan sa shine kaya ko dukiyar aure kada ya wuce 70,000 in har ya zama dole sadaki kuma abin da ya sawwaka fadakarwa addinin musulunci tace kuma a soke gara
gaba dayanta
tace kuma kaiwa amarya zai kasance da rana maimakon daddare kaiwa kudi ko kayan lefe zai kasance maza ne masu kaiwa ba mata ba tace a soke kayan sa rana da dabino kawai ake aka yadda da shi ko goro wajen sa rana tace a soke duk wata harkar biki da dare an yi da shi a yi biki daga 6 zuwa 6 kawai
6 na safe zuwa 6 na yamma
yawa tace kuma a soke gara irin tafulani sannan tace muna so irin a soke anko a soke mimin irin kidan nan da ake na da ake kiransa mimin ko DJ dai something like that
irin kada kadan rere da ake
yawa da ake tace kuma a soke irin Arabian night din nan Fulani night kawayawa night wanda ake yin su duk dare zaka ga an ce yau Fulani night a sa kayan Fulani a tafi da ƴan mata a yi badala badala halau gobe a ce kawayawa night all duwa na abubuwan daga cikin kashe kuɗi na event center wanda ake son irin a ce an
da dokar ta haramta
yau da dokar ta haramta tace kuma a soke guje-gujen ababen hawa na ganganci a lokacin biki sannan kuma tace mota uku aka yadda da ita da kaiwa amarya sannan kuma ta bada umarnin cewa kaiwa amarya ya kasance daga satin 6 zuwa 6 na yamma ne kar a kaita da dare a kaita kafin 6 na yamma a ce akai amarya wannan sune kadan daga cikin irin dokokin da aka zayyana akai doka
akwai hukuncin hukunci misali na ga waɗanda suka kare duk ita wannan doka
duk wanda ya kare wannan doka zai zama ya biya tara wata uku ko kuma naira 50,000 abinda aka yi hukunci
ga duk wanda ya kare
duk wanda ya kare abubuwan da taramta zai iya yin wata uku akwai ku kuma ya biya tara ta naira 50,000
ko mace ce ko namiji ko amarya ko ango
yawwa ko mace ko namiji ko mawaki ko me wuri wanda zai bada wurin sa hada maza da mata ko wanda ya kawo maza da matan ko wanda ya dai zo wurin aka kama shi a wurin so dole zai iya kasancewa ko yayi wata uku a kurkuku ko ya biya tara ta naira 50,000
galibi watakila irin wannan in aka ce dokoki an yi tanadin su akwai kuma waɗanda za su zartar da su misali idan aka ce doka kai tsaye ana cewa ƴan sanda su ne za su tabbatar da dokar kamar yadda dokokin kasa suka abin nan wannan tanada wannan doka ta yi ta gumal suwa ta ɗora alhakin zartar da wannan doka
to wannan shine dan kuskure da muka samu kuma wanda muna ta kokari in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da jibar hukuma har ta yi mana abin da ya kamata ta yi shi doka idan an yi ta gaskiya in ana so ta yi zafi ta yi aiki nan take a lokacin to ya kamata a ce an yi tax force committee shi wannan tax force committee shi zai ringa zagayawa yana ganin abin da ake kuma idan an ce tax force zai hada da duk wani security personnel yana cikin wannan committee din masu prosecution kenan so idan an ga ana yi su za su yi inviting kuma su za su yi masa case file su za su yi prosecution din sa to amma wannan tax force committee shi ne ba ai ba
to amma kun shigar da watakila masu unguwanni ko daga tai ko haka masu idan sarutu
yawa to a dokar ma kaga idan ka duba karshen dokar shi mai anguwa kusan ya fi kowa ma babban ro'in da zai taka a unguwarsa akan wannan dokar auren kenan domin dama dai shi ne anguwa kuma kaga abin ta ce aka ce aikin mai anguwa ne ya tabbatar an bi wannan dokokin abin da karshen dokar ta faɗa kenan kaga mai anguwa yana ciki sai dai abin da muka fahimta babu ba a yi wayar da kai ba wanda muna nan muna zuwa wurin domin mai anguwar ma ya ma san cewa wannan role ɗinsa ne idan ya ga ana ba anguwarsa wanda ya saba dokokin wannan da aka yi ya kamata shi ya fito in wanda zai hana ne ya hana in wanda zai kawo wa jami'an tsaro ne kara ya kai domin su sani ba gaskiya
da iyalai suke ciki a yanzu?
To, gaskiyar magana shine menene makomarin macen da aka aure ta ita kuma bayan an riga an gama wata daya biyu wasu ga kuma abin yana sauki. Ba zai kawo sakin matan ba saboda saukin sa. Wannan shine abin ji. Mutane za su ga cewa domin babu wani tarnaki da aka yi wa namiji yayin da aka bashi wannan aura. Ya kamata a ce akwai wani tarnaki ko da wata takarda da su sa hannu. Idan an aure baka isa ka sake ta ba sai an dawo wajen mai unguwa ko sai an dawo wani karkashin wani hukunci. Da tabbas tunda gwamnati ce ta yi ma ta share ma hanya na yanda za ka samu aure da sauki. Saboda haka kuma ya zama wajibi a kone tarnaki yanda za ka yi auren sakin auren kuma ba zai kasance da sauki ba. Wanda za a ba ita kanta macen kwaba domin ka kula wannan ai ba a ba ita kanta mace cikakken kwaba ba a cikin wannan
ma'ana ba a ba ta kariya ba
sannan shi kansa harkar auren gaba daya da tsarin ya kamata a ce an masa wani tsari a karkashin lokacin ko da karkashin community development ne na cewa duk wanda zai je aure sai ya je registration ta cewa zai aure an cika certificate an ba yadda certificate na aure.
Eh, amma maganar da muke comrade misali manufar ita ce ta alage tsadar aure nan da kawar da tsare-tsaren da ba dole ba. Dama tambaya ta shine shin wannan matakin yayi daidai da yanayin tattalin arzikin iyali a wannan lardi na Najeriya?
Eh, to ai abinda wannan yake nuna irin halin wannan abin da yake nuna haskawa yana haska cewa akwai wani matsi na tattalin arziki da al'umma take ciki domin da babu irin wannan. Amma me ya wannan abin da yake haska akwai matsi na tattalin arziki wanda har ya kai ga cewa aure ma yanzu wahala yake. Wannan abin da yake nuna hakan watan ya kamata ita kanta gwamnatin sama gwamnatin tarayya kenan ta kalli wannan abin yana haska mata cewa a ƙasa fa akwai matsananciyar wahala matsanancin hali na tattalin arziki da al'umma suke ciki wanda har ya kai ga aure ma yana nema ya gagara. Saboda haka mutane suna nema su dau matakai domin ganin cewa al'umman su ba su kai cikin wasu halaye na haula'i na rayuwa ba wanda shi yasa suka yi wannan ganin cewa mewa ne ba su da tabbacin irin menene makomar rayuwa al'umma su zuwa gaba saboda tsananin talauci da ake ciki. Saboda haka wannan yayi daidai abinda ya kamata a yi kenan sai dai kawai kamar yadda muke faɗa shine kada kuma a yi nama ya duhu rumo danyi.
Idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji abinda abokan wannan tattaunawa za su ce game da wannan matashiyar. Yanzu dai a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma ci Bahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na ƙasar Habasha yayin da sabon fada ya sake barkewa a wasu yankuna a wajen Mekelle babban birnin yankin. Haka an ji cewar yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan, gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojojin Amurka a tsawon yakin na shekaru 20. Haka zalika an ji cewar shugaban mulkin soja na Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da ƙasar, duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Ado Baballe da za a daura auren diyarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar ranar Lahadi mai zuwa da karfe 10:11 na rana a masallacin Wudulawa da ke daura da Fadar Sarki da kuma sakatariyar municipal ta birnin Kanandabo. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin, da Chibahiro Dodoniye da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan